gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da watan kuna cikin koshin lahiya da maritan nan na talata 27 ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16. Da kuma ta internet a voahausa.com har wa yau ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma ta Niger za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmed Kabara,
Maryam Bashir Bugaji,
tare da Halima Jumrau.
Shekarar nan ta bana dalibai sun fara komawa makaranta a cikin matsalar komada tattalin arziki, matsalar da bata bar kowa ba, dalibai da iyaye da ma masu makarantun biya, wato na kuɗi kenan. Saboda haka yau da gobe shirin matasa na tafi da muhawara akan wannan batu na matsalar tattalin arzikin ƙasa da ya samu komada.
Batun matsalar tattalin arzikin nan ya shafi sha'anin komawa makarantu. Wasu iyaye ma ba sa iya biya wa 'ya'yansu makarantun kudaden makaranta kamar yadda ya kamata.
Ana cikin hakan kuma sai ga kukan yadda ilimin shi kanshi yake ta ƙara tabarbarewa, yana ƙara lalacewa. Ko meye mafita?
Ya kamata ce kowane gwamnati yana da wato wata aƙida akan ilimi, ina yake so ya kai jihassa daga shekara ɗaya nan zuwa shekara hudu, ko da bai ci gaba ko da ba zai ci gaba ba.
Daniel Grant, thank you.
To kamar da Halima ta ambaci Facebook da Twitter, mun yi tambayar cewa ta yaya matsalar tattalin arziki da ake fama da shi a yanzu ta shafi komawar yara makaranta. Ga amsoshin wasu daga cikin ku.
Sakon farko daga Aliyu Muktar Umar ya ce yau da gobe a gaskiya ba ga komawar yara makaranta kadai ba, hatta abinda za a ci a baka yana matukar wuyar samu. A bangare guda kuma makarantu kusan a ko ina sun kara kudin makaranta, wato school fees, kama daga matakin primary har zuwa jami'u da sauran kanana da manyan makarantu. Ya kamata gwamnatin shugaba Buhari da sauran gwamnoni na jahohi su dubi talaka da idan rahama, domin canji ne ma yake ya zama canjin hukuma.
Ibn Abdullah Bojude yace lallai matsalar tattalin arziki ba karamin cikas ta yi wa rayuwar mu ba a wannan lokaci, amma irin wannan matsalolin sun fi shafar masu karamin karfi da suke zaune a birane. Dan mu a kauyaku yanzu duk wanda yayi noma musamman gujjiya, gyada ko waken damuna da sauransu zai ciro ya sayar ya samu kudin sa a hannu. Wanda suke cikin birane kuma karfin dogaran su kan ma'aikatan gwamnati ne, duk abinda ya shafi ma'aikata sai kaga su ma sun shiga matsala.
Sai Yahuza M Safiyan yace a gaskiya akwai karancin kudi a hannun mutane, kuma gashi kayan masarufi sun tsada. Dan haka zai sa a fi ba da karfi a bangare daya a fita batun makaranta ga wanda bai da karfi sosai. Ita kuma gwamnati ba ta samun kudin shiga sosai balle ta biya wa dalibai kudin makaranta.
To sai kuma Abdulrashid Jola Musa Gwadabawa yace yau da gobe mu dai a karamar hukumar mulkin Gwadabawa dake jihar Sokoto, wallahi alhamdulillahi, domin yanzu haka dalibai daga garuruwa daban-daban sai ƙara tururuwa suke yi zuwa makarantar primary da kuma na gaba da primary, tamkar babu matsalar tattalin arziki a cikin ƙasa. A gani na hakan ya faru ne sanadiyar kasa rika sana'ar noman da al'umma suka yi su maida karfi akan ta domin dogaro da kawunansu.
Sai Bashir Imam Ibrahim yace a gaskiya yau da gobe wannan matsala ta shafi karatun yara da dama, musamman a jihar mu ta Zamfara, musamman a makarantun da ba na gwamnati ba. Domin ni a makarantar da nake karantarwa akalla an sami yara fiye da 100 waɗanda aka kore su daga makaranta.
Sai Ibrahim Ma'azu Mada Bakinawa yace wallahi yau da gobe a dai barka za kawai cikin gashinta ni wallahi ina mamakin wannan bala'i wanda ya taso yake neman awan gaba da talakawa da ƴaƴansu ni yanzu haka dalibi ne aji na ƙarshe a kwalejin jihar Zamfara amma wannan masifa na kokarin jefa ni cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai sai dai fatan kawai yau da gobe Allah ya kawo mana mafita.
Shamsuddin Unique Boy makanike Rijau yace to mu kam a nan karamar hukumar mutar Rijau sai dai mu ce alhamdulillahi. Gani yadda magidanta ke kokawa da karancin masu gida rana a hannun su wanda ya haifar da rashin nauyin aljihun su. Amma duk da hakan yara dalibai sun yi fitar farin dango zuwa makarantun su da zummar daukar darussa don samun ilimi mai amfani. Godiya ta tabbata ga gwamnatin jihata ta Neja da ta dauke wa iyaye nauyin biyan kudin karatun su tun da ga matakin firamare har zuwa babbar sakandare.
Ahmad Muhammad Lawal yace to hakan ya sa wasu iyaye canzawa yaran su makaranta daga masu zaman kansu zuwa na gwamnati. Duk kuwa da cewa Najeriya makarantun gwamnati babu ingantaccen kulawa uwa uba malamai da kayan aiki.
Mubarak Zango yace assalamu alaikum yau da gobe. To ai ba ma batun komawar makaranta ba hatta da abin da za a ci a gida ya kasance fama. To ina ga hada ma yara provision kama ga biya musu kudin school fees. Mu dai fatan mu Allah kawo mana karshen wannan masifa.
Musa Emmanuel yace yau da gobe dole tattalin arzikin ƙasa ya shafi makarantu domin rashin biyan malamai da biyan kuɗin makarantar yara da na kanshi ba kaɗan bane.
Ya'u Suleiman Madaci yace yau da gobe tabbas zai shafa amma a wasu wuraren ba zai shafa ba. Kamar mu nan Kaduna ba zai shafe mu sosai ba. Dubi yadda gwamnatin jihar ta dau azamar ba da ilimi kyauta na tsawon shekara 9 ga yaro kuma ana ciyar da yara yan primary ga uniform ana ba yan secondary. Yaran mutuni sukan koma makaranta ba tare da matsala ba. Mu nan idan wannan matsalan ya shafi karatun yaro to makarantan kudi ne private school.
Mudassir Yusuf Ibrahim yace abin babu dadin ji bare ma a furta saboda mutane suna ta fama da abin kaiwa a baka ina suke da natsuwar biyan kudi makaranta.
Shu'aibu Adam Bagwai yace yau da gobe wannan ba abin mamaki bane domin kuwa sai da kudi ake tafiyar da rayuwa a wannan lokaci.
Yunusa Suleiman yace jama'a jarabta ce daga gurin Ubangijinmu a cikin suratul Baqara aya ta 154. Allah yana faɗa cewa kuma lalle ne muna jarraba ku da wani abu daga tsoro da yunwa da nakasa daga dukiya da rayuka da ƴaƴan itace kuma kai bishara ga masu hakuri. Allah yana gaya wa annabi yayi bishara ga masu hakuri to Allah ya jarabce mu da yin hakuri.
Muhammad Sharif yace fama da yunwa da rashin kuɗi kaga ai baka tura yaro makaranta baka bashi abin da zai sa a bakin salati ba kaga ai da matsala ko.
Ibrahim M Abubakar Maiduguri yace yau da gobe ai idan ana magana tattalin arziki to ba magana domin kuwa ni ma nan gaba ne nake shirin biyan kuɗin makaranta ta saboda halin rashi balle ayi maganar yara domin wasu mu ma hakura kawai suka yi saboda babu abinci wa yake ta makaranta. A ƙarshe ina addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala da muke ciki.
Abdulkadir Ibrahim Dahuwa yace babbar magana ai kamar yadda kowa ya sani yadda iyaye ke kokarin ganin an samu abin sawa a bakin salati. Wata rana hakan ma gagara yake. Wa yake batun komawar yara makaranta? Malamai ba albashi, iyayen yara ba kuɗi, ita ma uwar gayyar wato gwamnati ba kuɗi, abin sai addu'a.
To shi kuwa Mansur Almugumel yace ba shakka matsalar ta shafi komawar yara makaranta. Ganin cewa iyayen yara suna cikin halin kuncin rayuwa gashi kuma gwamnatoci ba su bada kulawa ta musamman a makarantun ba.
Imran Abdullahi yace salamu alaikum yau da gobe. A gaskiya ta barbarewar tattalin arzikin kasa ta Najeriya ya sa magidanta da kyar suke kaiwa bakin salati balle ma a ce makarantar yara. Hausawa na cewa sai da ruwan ciki ake janyo na rijiya. Idan muka leka shafi mu na Twitter @dawisu yace @voa Hausa gaskiya akwai kalubale babba. Halin da ake ciki dole makarantu su rage kuɗin makaranta sannan su bullo da tsari mai sauki na biya.
To sai kuma @sale Muhammad 1 yace @voa Hausa yau da gobe ta shafi rayuwar yara masu karatu misali kamar karin kuɗin makarantu da kuma kuɗin takardun handout da dai sauransu. Nagode.
@dan Fulani Mubi yace @voa Hausa indai gwamnati ba ta rage kuɗin makaranta ba to babu lokacin da ƴaƴan talakawa za su koma makaranta ai in ana ta kai ba a ta kaya.
@alhaji Mele yace at VOA Hausa yau da gobe ai da ruwan ciki ake jan na rijiya iyayen yara na fama da nasa a bakin salati ya ishe su ballantana da wainiyar yaran makaranta
sai sako na karshe at Anas SYN yace at VOA Hausa gaskiya matsalar tattalin arziki ya shafi komawar yaran makaranta inda nake ya kamata gwamnati ta rage kudin makaranta To yanzu ga zauren matasa kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da muhawarar da ya shirya kuma ya jagoranta akan yadda matsalar tattalin arziki ta shafi komawar yaran makaranta.
To masaurari assalamu alaikum a daidai wannan lokaci zamu tattauna ne game da mishkila ta tattalin arziki amma da yadda ta yi nasaba da sha'anin komawa yaran makaranta. Yau dai an shiga mako na biyu a nan jihar Kano. Da koma makaranta bayan hutun shekara yayin da ajigawa kuma aka wato koma makaranta aka shiga sati na biyu da komawa din rahotanni dake bullowa daga sassa daban-daban na nuni da cewa batun matsalar tattalin arzikin nan ya shafi sha'anin komawa makarantu wasu iyaye ma ba sa iya biya wa ƴaƴansu makarantun kudaden makaranta kamar yadda ya kamata a daidai wannan gaba akan wannan batu zamu tattauna da Malam Abdulkarim Malam Zakaria Abdulkarim wanda shine mai makarantar Amzal Schools dake Gwadar Mana a birnin Kano da kuma wasu iyaye Malam Ismail Lawan Ismail da kuma Muktar Adam da zamu tattauna game da wannan batu Malam Zakaria wai gashi su shiga sati na biyu da koma makaranta wannan hali ake ciki ne yara sun dawo gaba ɗaya kuma iyaye sun biya kuɗin makaranta
eh alhamdulillah kamar yadda ka fara bayani mun dawo makaranta mun gode Allah da dawowar mu da muka yi yaran mu sun dawo daidai gurgudu akalla sun dawo kamar 70% na yara sun dawo amma dangane da kudin makaranta da kake magana kai kowa ya san irin halin da ake tsinci a ciki a yanzu dai bisabilillahi ban samu kudin makarantar da iyaye suka zo ka biya kamar 10% ma ba su zo sun biya kudin makaranta ba kuma wannan nin na dauke shi saboda irin economy hardship da ake fuskanta a yanzu matsalolin tattalin
kashi 10 cikin 100 ba su biya ba
su biya ko kashi
yayin da kashi 75 cikin yara kuma sun dawo
wasu kuma gaskiya ba su dawo ba kuma wanda ba su dawo nan ba akwai waɗanda tun wancan term na karatu da aka tura su gida su biya kudin makaranta iyayensu Allah bai hore musu sun biya ba to kaga da aka dawo kuma yanzu ba za a turo yaran da ake bin sa kudin makaranta a baya ba na ganin kokari suke su ga sun samu kudin nan da ake bin su a baya sannan su turo su yaran su zo kuma sannan ai tunanin na wannan tam amma alhamdulillah turn up din yara tunda an kai akalla kaso 70 ai mun gode wa Allah
Ismail wai gashi an ce yara wajen kashi 70 sun dawo amma kuma kashi 10 ne cikin 100 suka biya iyaye yara suka biya kudin ƴaƴan su me ke faruwa
Oh, gaskiya assalamu alaikum sauraro gaskiya wannan yana da nasaba ne da yanda mutane suka samu kansu a wannan yanayi na rayuwa gaskiya magana wato gaskiya yanzu mutane suna son karatun ba wai ba sa so ba amma gaskiya akwai abin da ya kusan fin karatun ko kaka musamman ma yanayin na yanda kayan masarufi suka tashi yawancin mutane samun su bai karu ba amma duk yawancin yanda suke tafi wasu sabi da abin da suke samu suke na rayuwa da wanda ya danganta ka albashi ko kasuwanci ko wani abu yanda suke sarrafa wannan abin da suka samu din kayan kawai hawa suke yi idan mutum yana samun naira 10 da yana buƙatar naira 5 yanzu wannan naira 10 buƙatar naira 15 ce akan ta ne yanda zai yi rayuwa cikin gida wadda ta danganci harkar abinci da kayan yau da gobe na rayuwa saboda haka to ta yaya mutane ba su gama ci sun koshe ba kuma sannan za su koma su je su biya kudin makaranta duk da dai karatun shi ma yana da muhimmanci gaskiya yawancin abubuwa ne duk sun riga sun tashi kashi 200
Malam Muktar na san kana da yara a makaranta sun koma
kawai yanzu dai ba su koma ba tukuna saboda yanayin inda ka tsinci kai a ciki ni dai dan kasuwa ne kuma harkata sai na je na kasa kaya an siya na samu riba nayi waye zan cire kudin makaranta in je in biya kawai yanzu ina da yara sun kai guda biyar wanda suke zuwa makaranta kamar wannan wacce zamu dauke ta a matsayin ta kudi ragowar suna zuwa makaranta ta gwamnati su wayannan kowanne yaro ina biya mai 10,000 a tam su biyar in kada kaga ya zama 50,000 kenan a tam abinda nake biya to a yanzu kayan da yake a gaba na na kasuwa da nake sayarwa sai na wuni ba babu ciniki ba wanda zai zo ya sai koda guda daya misali ina sai da kamar atamfofi ne atamfan nan in na bude rumfa daga safa zuwa yamma ba zan iya yin cinikin da ya gaza sai ne sa'a lokacin zan yi turmi biyu nan kudin sa gaba daya bai isa ni ma abin da zan je ne bukata da a gida da wannan yaran na cefa ne mu yi cefa ne wannan abin ma hakuri za a yi da shi a wannan abin da ya zama dole na wajibi to kaga babu maganar 50,000 da ta zo min a dunkule ko kuma a ce 25,000 rabi in je in ba da 25,000 in ba shugaban makaranta hakuri daga baya zan kama babu saboda cinikin baya zuwa babu shi a matsayin
kayan kuma
ai kaya yanzu a gaba na ina tabbatar maka ba za a gaza samun kaya kamar nan 25,000,000 yanzu a gaba na ba a maganar da ake ciki a yanzu sakamakon rashin ciniki wancan da nake gaya maka babu ga kayan mun kasa amma ba mai saya shi kuma shugaban makaranta ba za ka ce bari ka ebi abinda kake sayarwa ka kai mai illa dai ka zai ka ce ka yi hakuri malam za a kawo in ya gaji zai ce yara kuma su taho gida
Ali Zakariya wai ka ce yara sun dawo wajen kashi 70 da doriya cikin 100 amma bai fi kashi 10 bane iyaye suka biya kuma gashi mun ga makaranta gashi kuma yara aji yaya kuke aikin koyarwar da ya ake aiki wannan aiki
eh to fi sabilillahi mu muna iyakacin kokarin mu anan a duk lokacin da mai private school ya bude makaranta ya kamata ya san cewa yayi tunani hakan za ta iya kasancewa da shi so kokari muke mu yi sourcing kudi wanda zamu tabbatar mun biya malamai lalubo kudin wanda zamu biya malamai wanda malamai ba za su zama mana matsala makaranta ba shi malami yana so a ƙarshen wata ka biya shi to duk makarantar da bata biyan albashin malamai za ka ga makarantun da wahalar samun malamai amma mu kokarin da muke nemo kudi muke mu tanadar wa malamai koda dalibai ba su biya kudin makarantar su ba ya zama na cewa malami ka biya shi wanda zai samu daman shiga aji ya koyar da yara in ya so kuma kai kudin da kake bi daga baya in Allah ya yarda za a baka
to ya batun kayayyakin aiki ba
kayayyakin aiki ba mu da matsala mu musamman a Amza Private School Darmanawa muna da kayayyakin aiki kafin a fara karatu mun shirya komai daga an zo kai satin farko mu muke fara karatu muka yi revising din muka yi bitan abinda muka yi wancan term sai sati na biyu kuma sai mu fara karatu mu koyaushe a shirye muke mu zo makaranta kuma mu aiwatar da abinda ya kamata in Allah ya yarda
to Allah albarkacin mu gaba
daya amin wallahi rawa suke da Maryam da Usman wallahi ma saurari wallahi rawa su
girgiza kai kur to kafin Professor Yusuf Alhassan na jami'ar Kansas dake jihar Missouri a nan Amurka yayi magana akan hanyoyin fita daga matsalolin da ilimi ke ciki a Najeriya ko kuma fitar da jaki daga duma ya fara ne da tuna baya a lokacin da shi kanshi yayi karatu
a da ni lokacin da ne karatu inda ina aji in zan tafi aji bi sai ne jarabawar zuwa aji bi in banci ba su zama mai ta wannan aji to kaga wannan ya nuna min cewa in fa ina so in ci gaba fa sai nayi kokari
haka
ba fa a wata wani ne zai zo yi min wata jaraba ko wani sai mun ba a ni ne fa zan zauna da kai nan tsaya tsayin daka ne na san yan aji mu wanda na tafi na bar su daga aji ɗaya zuwa biyu uku har na gama aji bakwai to a yau an waye gari ba a damuwa da in yaro ya ci jaraba ko bai ci ba in ma ya ci ya ce in ma bai ci ba bai ci ba za ka ga an tankaɗa shi ko an tankaɗa ta haka a makarantun gaba da ita elementary school secondary haka to haka a university the colleges of education da polytechnics magudi yayi yawa akan jarabawa da kuma yadda yaran mu suke cin jaraba ko kuma suke sayin jarabawa da gurin malamai
to akan siya
a kware da gaske kamar yadda na samu labari kuma na fahimta ba shakka akan sayin jarabawa zaka je ka siya zaka je ka ba ka sai ka sa wani ya maka kaga ka
siya
mutane suna zuwa suna daukar wasu jarabobi
amma za a ce maka tunda kai kana da dan kudin ka kawai ka bayar a zauna maka sai ka gyara kwalin
kuma wanda wannan ma akwai hanci da rashawa da toshin baki da dalibai sukan bawa malamai a makarantun gaba da secondary wannan abu ne wanda yake ruwan dare gama gari a duk kasar Najeriya in ka duba balanta na irin jaraba su YX ne kudin nan da wani zai je ya zauna maka da sauransu sai ka ga mutun yana da kyakkyawan grade in zo interview dan lokacin da ina aiki a kasar Najeriya ko a jihar Kano mun zo daukan mutane akwai waɗanda suka zo misali da takardu na gari wato kyakkyawan certificate ga sunan ASA duk a jihar a kusa-kusan su
haka
amma da ka tambayi sunan sa ko sunanta daga sun fada shikenan duk tambayar da kai kare kada kare ya kai kuma da kasu kuma kai ci miki fata ba da turanci to kaga wannan yana daya daga cikin cewa ya akai wannan you know ya samu wannan certificate ko ta samu wannan certificate to wannan yana daya daga cikin illar kasarmu da abin da yake faruwa akan ilimi to in ka koma daga cewa kan baragurbin dalibai to kamar yadda nace maka muna da baragurbin malamai to baragurbin malamai waɗanda ba su da dama ilimin da ya kamata a ce ma sun je suna koyarwa to su suke koyar misali a yau in ka je kasashen mu na kasar Hausa zaka ga in ana neman aiki zaka yace da Allah a samu masa ko dan teaching din nan
wato irko ne
wanda yadda aka raina malinta wato duk wani banzar bazara wato a tura shi to wannan yanzu shine zai je ya koya wa danka ko danka ko yarka wanda gaskiya ana neman gurbin da kai da za a je a jefa shi ba dan yana da ilimin ba ko tana da ilimin ba to kaga wata illa kenan banda haka misali dauki kamar jihar Kano nawa ne albashin malamin makaranta elementary zaka ga dan karota yafi a malamin makaranta albashi wanda kai yana da wannan uniform din fara yalan uniform zai tsaya sai da kai in kai kuskure akan titi ya kokarin hukunta ka ga malamin makaranta wanda yake kokarin ya koyar da yara wanda za su so su zama wasu abubuwa shugabannin kasa da sauransu da jiha da kasa albashin sa bai taka kare kare ba kai in ma yana da albashin sai ai wata uku shi da wani ma shekara guda bai samu to yaya zai iya zuwa yayin wannan aiki da kwanciyar rai wata aiki da kwanciyar rai to kaga yana ɗaya daga cikin illar abubuwan da sa ilimi ya lalace kuma yake ci gaba da lalace kuma yana ce maka yayi tsara gudi-gudi
to professor wannan matsalolin duka da ka zayyano mana na maganan ilimi tun daga primary har zuwa secondary har zuwa jami'a menene mafita me ya kamata a yi domin abin ya gyaru
to gani na akwai shawarwari da nake ganin ya kamata shugabannin Najeriya da kuma ba ma irin shugabannin arewa da kan gwamnoninmu zuwa kwamishinonin ilimi misali sun ce wannan wani abu ne wanda nake ganin ya kamata shugabannin arewa ko gwamnonin arewa duka da na da kuma kwamishinonin ilimi a ce kowane gwamna misali yanzu kaga shekarar su ɗaya da wata huɗu aiki da wannan abin office ya kamata a ce kowane gwamna yana da wato wata aƙida akan ilimi ina yake so ya kai jiharsa daga shekara ɗayan nan zuwa shekara hudu ko da bai ci gaba ko da ba zai ci gaba ba ka gane to a ce ga a riƙe bulansa ga inda ya saka gaba kaga a takaice yana da wato wannan titi da muka faɗa wannan tafari cewa ga matsayinsa ga abin da yake so ya shi a fahimtarsa ga ko da jiharsa tana da ta kai wani matsayi wato na abin sha'awa to yana so ya kara ta ci gaba in kuma dama lamarin ilimin alalace yake to me zai yi ya gyara wannan kuma ya sa kuma har ila yau za a ci gaba to kaga wannan alƙibla da ita wannan gwamnati take da shi shine ita ce tafa shine na farko sannan a nemi kwamishina mai ilimi wanda yake dama tafarkin sa ko kuma rayuwarsa ba wani abin da ya sani banda harkar ilimi da malantaka a daina saka mana baragurbin kwamishinoni na ilimi dan gaskiya wasu zaka je wallahi in suna turanci ma sai kai amai saboda su kansu ba su ma san me suke faɗa ba ni na san wani kwamishina na higher education a arewa in yana turanci sai ka ji kamar kai amai to yaya wannan marin da turancin sa ma bai kai wai inda ya taka ya bai taka kare ya kare ya wallahi ka ba shi da gurin makarantun gaba da secondary to ya kamata a ce gwamnoninmu su hattara su samu mutane wanda suke masu ilimi su kansu yayin da suka aka zaɓe su za su zo wa gwamnati to mai girma gwamna mai gwamnatin ka take so ta yi daga nan zuwa shekara huɗu kan ilimi
wato wata wani plan ko kuma wani tsari
yawa ai ya kamata dama wanda ke tambaya jimire wannan gwamnati ina ta dosa mai tsarin ta akan ilimi to abinda wannan gwamnati ta bashi ko kuma gwamnati ya ga masu shi kuma ko ita kuma wannan commissioner ya kamata shi kuma ko ita kuma ta je ta tsara nata ta ga daga cikin wannan tafarki ko titi da mai girma gwamnati ya faɗa masa ya faɗa mata ga inda ya dosa ita ko menene take ganin wanda za ta yi nan da nan ta sa priorities a na ɗaya na biyu na uku
akai gagaci
da sauransu har zuwa wannan lokaci na wannan gwamnati to kaga idan aka hada karfi da karfe jin mallam Bahaushe to za a samu ci gaba a wannan jiha ta bangaren ilimi kai ta kowane bangaren ma ministry ko misalin lafiya ce ko tsafta ce ko me yake da suna kasuwanci ne to wannan gwamnati za ga an samu ci gaba ko kaga da na biyu kenan na uku ana zancen kuɗi na san kuɗi sune kowa ne ci a gwamnati bada kuɗi a bangaren ilimi kamar misalin United Nations ta faɗa cewa a kowace ƙasa ana neman kaso na 26 na ƙasa na kuɗin ƙasa da ya kamata a ba da su ko kuma a sa su wurin ilimi to idan ma an bada wannan kaso 26 waɗanda suke da ake kira educational administrators ko policy makers na education suna amfani da wannan kuɗi yadda ya kamata to kaga wannan wani abu ne da ya kamata a duba kuɗin nan in an bada su me ake yi da su suna zuwa gurin koyar da malamai misalin wajen bita abin da ake cewa professional development you know kuma suna ana amfani da su wajen ɗaukan malamai wanda suka dace malamai na gari ba ku zo ku gani ba baje ko kuma baje kana yi ka ba ka gane to suna wannan kuɗi ana amfani da su wajen sayan kayan da ya dace na kamar laboratories
kayan bincike
yawa muna da wannan makarantunmu suna da kyakkyawan library ta zamani you know in the tafai da na'urori da sauransu yadda ya kamata to kaga wannan duk wasu abubuwa ne wanda ya kamata ce su waɗannan policy makers da kan governor zuwa commissioner zuwa duk wasu wanda suke education administrators na wannan na ƙasa da na jiha ya kamata a ce suna da wannan alƙiblar inda aka dosa to kaga idan duka babu waɗannan ba kuɗi ba idan ma za a ci gaba ɗaya budget ɗin wannan jiha ko ƙasa aka jefa ilimi wannan kuɗi ba za su yi amfani da shi ba za su yi amfani ba saboda mai hawa za a kansu za a yi aiwatar da su a harkokin yau da gobe saboda haka ilimi ne tashi kuma ko uku
mun gane sai da ilimi aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama mu tabbata ko wannan ba shi da ilimi ba mu dai gace
Malam Usman da Maryam
na'am
saboda ana kama da wannan tattalin arziki wataƙila ya kamata gwamnatin Najeriya gwamnatin tarayya ta duba yadda za ta bullo da wani shiri na taimakawa da tallafawa
yawa saboda in akai hakan kamar yanda ake maganar kasashen da suka ci gaba sai kaga an ce dan karbi wannan a dan rage zafi
a wani bayanin da na gani an ce iyaye sun fara kamar jinga kamar idan aka cire a cire wannan darasi a bar wannan darasi nawa zamu biya ko kuma mu turo ƴaƴanmu su yi in turo dana kawai litinin talata juma'a ko litinin kwana uku kawai nawa za a biya
iyaye suna so ka biya da dala
to kaga iyaye suna so ƴaƴan su yi karatu ba su da shi amma kuma an san muhimmancin karatun saboda dole ne gwamnati sai ta shigo
gaskiya kam Allah sa dace
mallan kawo sauki zan ce mallan Iro ban kika ba mallan Usman to mallan Usman kamar zaka ce wani abu
kawai zan ce ne kawai ni yanzu
jaridar rariya
rariya naji sun ce ne kin shekara 27
kina aiki injuwa
25 kai suka ce
yawa ni to ya kamata da a kira ni a tambaye ni a ce
shi ne ai ni na danyi comment nace da kun dan tambayin tunda na ma san ma sai ya kamata sai ku tambaye mu ku ce dan kamu da halin
da na zo VOA shekarar 1996.
Yawa, shekara
20. Kuma 30 ga watan nan zan cika shekara 20 cir.
Yawa, ba kamar da aka ce kin yi ritaya ba,
ba sai da
yin ce ba.
A ban yi ba sai da ranar Juma'a.
Saboda in muka yi sa'a Halima tace yau, kai mu fasake
gaskiya kamar mu rike
wannan ritaya ke fasa ta ko. To masarare ya kacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Usman Ahmad Kabara,
Maryam Bashir Bugaji
da Daniel Brown da ya hada mana sauti da Mr. Shadrack, ni Halima Jumroki sallama da ku sai gobe ku huta lahiya.